To jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka na wannan hantsi ya kan mitoci da dama da suka hada da mita 17 da 25 da kuma 60 mutanen Niger kuna jin mu a gidajen rediyon kuna amfani ne da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalo da kuma Niya masu internet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com To jama'a barkanku da wannan hantsi da kuma sake saduwa mu ta biyu da ku a wannan safiya ta Juma'a ni ne Ali Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri muke shirin gabatar muku da wannan shiri na mintoci 30 bayan labarin duniya za ku ji hirar da muka yi da ministan muhalli na Najeriya kan batutuwa da dama cikin har da maganar sharar wata-watan nan da ake a Najeriya
mutane sun dauki harkar muhalli kamar aiki ne na shara daga wata sai wata ba shi yiwa kana zaune a gidanka kace ba za ka yi shara ba sai bayan wata guda
to za mu ji kuma wani rahoto da zai nuna sabanin ra'ayi da bambancin sa a wurin yan Niger yana na magana demokradiyyar kasan
su dai demokradiyya wannan talakan Niger a gani na bi ba kowa bai fahimce demokradiyya
a ba a ce babu demokrasi tunda dai akwai party da yawa kuma ana zabi
To kuma wannan muna da shirin kallabi na Maryam Dauda da zai karbi bakuncin wata muhimmiyar mace mai yin sinima a arewacin Najeriya kuma akwai sakonnin ku na murya amma duka sai bayan kun gama jin labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a Wasu wakilan majalisar dokokin Burtaniya sun kushewa mataki da Burtaniya da Faransa suka dauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi. Rahoton kwamitin musamman na majalisar Burtaniya akan harkokin kasashen waje ya ce rashin kyakkyawan shiri bisa la'akari da abubuwa da za su biyo baya yana nufin Libya za ta fada cikin rudani inda abokan adawa suka shiga neman mulki. Sannan kungiyar ta'addanci ta IS tana ƙara samun mafaka a ƙasar. A nan Washington ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ƙara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabanci shine dalilin rigingimu da ya biyo bayan faduwar Gaddafi. Muƙaddashin kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Mark Tona ya faɗa jiya Alhamis cewa sun gano ba a gaggauta ɗaukar matakan da suka dace ba. Bayan kawar da Gaddafi wanda zai taimaka wa sabuwar gwamnatin kasar ta tsaya sosai ta yi aiki. Wannan hukunci mai tsauri ya zo ne bayan shekaru biyar da tsohon Prime Minister Burtaniya na wancan lokaci David Cameron da tsohon shugaban kasan Faransa na lokacin Nicolas Sarkozy suka bayyana a filin Liberty Square a birnin Benghazi a cikin watan Satumba a matsayin masu galaba inda su dubban mutane suke shewa. Farmakin haɗin gwiwa tsakaninsu ta sama da yin amfani da mukamai masu linzami suna cikin dalilan da ya sa aka kifar da gwamnatin Gaddafi wanda ake kwatanta shi da mai mulkin mallaka.
To wani babban jami'i na diplomasiya na ƙasar Philippines kuma Jean Kunda Amure yake da cewa ta dai yana wato jan hankalin gwamnatinsa ko kuma yi mata yawan maganganu kan batun haƙoƙin bil'adama. Abin da ya sa har shi kakakin fadar shugaban Amurka din ta White House ya kira ga dukkan kasashen da abin ya shafa musamman kawai Amurka da cewa su rinka mutunta hakokin bil'adama din. Da yake jawabi a can fadar ta White House, sakataren harkokin wajen Philippines din Perfecto Yase yake kira da a girmama juna tsakanin kasar tashi da kuma wannan kasar da ta yi musu mulkin mallaka. Ya ce yan Filipino yau fa ba jajayen kannan Amurkan yau ba ne. Ziyarar tashi a can fadar ta White House zai ta biyo ne bayan wasu kalamai marasa daɗi da shi shugaban Philippines din Rodrigo Duterte ya yi. Duterte ya ce wai kada shugaba Obama ya dinka yi masa tambayoyi game da hukuncin kisan da shi yake yankewa a can Filipino ba tare da bin shari'a ba, kuma har yakin yake yau shi Obama din wasu maganganu na ɓatanci. To bayan wannan kalaman ne shi Obama ya je yana neman shawarar muƙarabansa a kan ko ya kamata zaman tattaunawa da aka shirya tsakaninsu. A Laos da cewa a yi fadar White House da ya kashanta ta soke zaman tattaunawa ɗin kudai ka kuma shugabannin biyu dai a ƙarshe sun zo sun haɗu a wurin taron liyafa na ƙasashen kudancin Asia. Sannan daga bisani Obama ya ce kalaman ɓatancin ma da Duterte ɗin yi bai shafi dangantakar ƙasashensu ba.
Kuna sauraron wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Shugaban Ghana John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai mulki da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasa sun karɓi takardun shiga takara daga hukumar zaɓe don shiga zaɓen ranar 7 ga watan Disamba. masu takara zuwa majalisa su ma sun fara karban takardu na shiga takarar. Masu takarar shugaban kasa za su biya dalar Amurka 12,500 a yayin da 'yan takarar majalisa su ma za su biya dala 2,500 a matsayin kuɗin tsayawa takara, banda cika waɗansu sharuɗa da hukumar zaɓen ta gindaya. Ranakun 29 da 30 ga wannan watan Satumba ce hukumar ta ware a hukumance da za ta amshi takardun masu shiga takarar da suke sha'awar tsayawa zaɓe na watan Disamba, inji kakakin hukumar zaɓen Eric Jakwasu. An zargi hukumar zaɓe da jam'iyyar NDC mai mulki da yi wa 'yan takara zagon ƙasa a yunkurin maida takardunsu na tsayawa takara a babban zaɓen da aka yi a wancan lokaci, inda Nana Kunedu Ajman Rawlings take cewa an gurgunta niyyarta na wakiltar jam'iyyarta a zaɓen shekarar 2012.
To, mun kawo muku wannan labaran duniyar ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To, rahotonmu na farko a shirin wannan hantsi daga damagaran ta jamhuriyar Nijar da Cillo, inda wakilinmu da ke can Tamar Abari ta fitar da zagaye tituna domin ta ji ra'ayoyin 'yan Nijar game da demokuraɗiyya da yake ana shagalin ranar demokuraɗiyya a ƙasar.
Musa Balmas, gaskiya halin zai mu a nan Nijar demokrasi halin zai kuwanta ne aiki nan farske ba a fara ba fa'inta ta sosai irin na sauran kasashe, mai amma kada ran kada hande ana nan dai zuwa gaba in Allah ra tana wa za a fahimci wasu abubuwa daga ciki. Muna so kyan demokrasi ya zamanto an bari ya zamanto daga kowane bangare, ya zamanto an bar kowa ya walala ya huɗu albarkacin bakin shi, babu wata musgunawa, babu wata cin huska. Kada ya zamanto ya wanda suke goyon bayan gwamnati ya zamanto su kaɗai za a bari su rika abin da suka ga dama. Ƙasa ta kowa ce gaba ɗaya, muna fatan a bar kowa ya yi walwala sosai.
Abdullahi, gaskiya talaka Nijar suna son su san menene siyasa. Akwai mankakin, akwai rashin sanin siyasa a cikin talaka Nijar ƙwarai ma. Abin da ya kamata a yi, su wanda suka samu mu rika siyasai da magabatanmu su samu su rika sensibilizan mutane. Talakawa ana kwatanta musu menene siyasa ga yanda siyasa ta sa gaba. Kenan a lokacin nan ne ya kamata kowa gane ya san yaya ne siyasa take.
Malam Mustafa, shi dai demokradiya wannan talakan Niger a gani na ba kowa bai fahimci demokradiya. Saboda musu gane ba ƴancin su, kuma musu san ba hakkin ƙasa a kansu. Dai wanci musu gane ba menene ya kamata su sama ƙasa, menene ya kamata ƙasa ta musu. Tunda a su tura da suka kawo na demokradiya, kaman sun kawo shi ne a ce mulkin 'yan ƙasa tare da 'yan ƙasa, amma ya zama to ba haka nan bane ba ake yi a nan. Saboda talaka ba su san ba menene ake nihi, menene ƴancin su, menene ya kamata hakkin da ya rataya bisa kan gwamnati, hakkin talaka da ya rataya bisa kan gwamnati, abin da ya kamata gwamnati su ma talaka, kuma su kuma talaka su ma halo ba su san ba menene hakkin su da ya rataya a wuyan su ma da ya kamata su ma ƙasa. Lalle da kwai sauran runa aka ba.
Muhammadu Mala, a ba a cewa babu demokrasi tunda dai akwai parti da yawa kuma ana zaɓe, kenan akwai demokrasi. Sai dai abin da ake cewa demokrasi a namu nan Nijar, an ka kwatanta shi da na kasashen waje, kenan har yau muna koyo ne. Tunda so da yawa sai a zo a ƙare zaɓe ƙasashenmu kullum rigigimu da wani abu, abin da ba za ka gani a Turai ba haka. Kuma lokacin da ake iya ba kowane ɗan adam ya ba da ra'ayin shi bisa tahiyar ƙasa, koko ya gayi abin da yake gayi ba da ya takura ma wani ba, ana ce akwai demokrasiya. Talakawa gaskiya ba su gane shi sosai. Yawanci kuna ga masu ilimi ne, su ne ke neman makami da wani abu. Inda talaka suna ganiya da saki ga sun zaɓi mutanen da za su wakiltansu yanda ya kamata. Amma ya zamanto yau demokrasiyan mu in ba kuɗi gare ka ba, komai mutuncinka in ba kuɗi gare ka ba, kaga talaka ba su zaɓen.
Ai dai ya kamata yau mu yi aiki domin ci gaban ƙasarmu ta Niger.
Kuma dala da wannan ra'ayi da Tamar Abali ta ɗauko mai daga birnin Damagaram. To, ƙaramin ministan muhalli na Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin, wanda ba sarakin gargajiya ne domin shi ne wamban Nasarawa, ya kama na ziyara a nan sashen Hausa na Murya Amurka, inda Sarfilu Gumule ya hira da shi kan batutuwa da dama, ciki har da neman sanin manufar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kan maganar muhalli.
To wannan gwamnati ta shugaba Buhari ta dauki harkar muhalli da muhimmanci kwarai da gaske. Zaka fahimci haka in kaga da tashi na diya na da ministoci har guda biyu a wannan ma'aikata. Babban aikin mu a ma'aikatar muhalli ta tarayya shine mu sanar da jama'a, mu wayar da kawunan su, mu gwada musu illan da ke tattare da zaman ko oho akan abun da ya shafi muhalli. A baya mutane sun dauki harkar muhalli kamar aiki ne na shara daga wata sai wata. Ba shi yiwa kana zaune a gidanka ko a ɗakinka ka ce ba za ka yi shara ba sai bayan wata guda. So da yawa in mutane sun tashi ma aikin sharar nan da ake wata wata a da, wani in aka ce yau ranar shara ne, in yayi zaman su gida baya ma fita sai karfe 10 nan ta yi ya shiga motarsa ya je harkarsa. To kaga ba a kai ga biyan bukata ba. Akwai matsaloli da dama da ya wuce na kwasar shara. Akwai matsalar dimamar yanayi. Muna kallo yadda muke samun barna wurin ruwan sama ko ai ambaliya ko kuma wuraren da ake samun rashin ruwan sama. In ka duba a arewacin Najeriya muna fama da matsalar gurgusowar hamada. In ka tafi arewacin arewa tun daga jihar Kebbi har zuwa ka danganta su da Borno za ga suna fama da matsowar rahin hamada. In ka shigo tsakiyar Najeriya akwai matsalar ambaliya tsakanin rafuka da muke da su wurin Benuwaye da Niger. In ka je can kudu ga kuma matsalar bakin teku, irin abubuwan nan da ake samu ga bannan mai da yake bata muhalli. So duk inda ka shiga a Najeriya sai dai baka lura ba zaka ga akwai matsala na muhalli.
To kamar sauran ƴan Najeriya wasu za su ringa tunanin cewa an kaddamar da shirin wannan share mai a yankin na Niger Delta. Shin wannan share mai ya shafa sauran ƴan Najeriya, sauran yankunan Najeriya musamman arewacin Najeriya?
Ya shafe su domin idan mutum kamar yadda kasar Najeriya take, kamar mutum ne aka ce masa yana fama da ciwon kai. Kaga dai ba kafarsa ce yake da rashin lafiya din ba, amma wannan ciwon kai yana iya kwantar da shi ya kasa tafiya. So idan aka ce maka gishiya guda na kasa tana da fama da matsala, to ya shafi dukkan kasa. Yanzu ai kaga faffasa bututun mai da suke a wannan shiya ya jawo mai da ake fitar da shi ya ragu, kuma raguwan ya kawo har da iskar gas da ake amfani da shi wurin samun wutar lantarki shi ma ya ragu. Kaga matsala ne na kasa baki daya, bai tsaya akan Niger Delta ba. So muke mu yi kokari wannan shiya na Ogoni a fara sharewa ya zamana kamar ita ce zakaran gwajin dafi. Idan aka samu haka sauran wurare su ma zuwa gaba za a kai gargare su.
To menene muhimmancin dasa bishiya musamman ma kamar yadda a yanzu matsala a Najeriya shine akan sassare itatuwa domin a yi amfani da su wajen makamashi?
To inda matsalan take kenan, tilas ka bar mutum ya ci abinci, amma ba za ka ci abincin nan danye ba sai ka girka. Da me za ka girka? Sai ka hura wuta. Menene makamashin? Mafi yawan mutane mu da ke yankin karkara suna amfani da bishiyoyin nan ne. Su suke sassarewa, za ka ga ana lodi manya-manyan motoci da ƙanana su a kurikura a jibga musu itatuwan nan. Shi yanka itacen nan yana da mugun illa ga muhalli, domin yanke su ba tare da an shuka wayansu ba yakan kawo gurgusowar hamada. In ka bar ƙasa ba tare da wani abu da ya rufe shi ba, to iska in ta zo a arewa takan kwaso, tunda dama ba ruwa ne mai yawa ake samu a wannan wurin ba. So za ka ga ƙasan a bushe yake, in iska ta zo za ta rinka kada wannan abun nan kura, kaga duk komai an zozeye su. Inda kuma ake samun ruwa sosai kamar a kudanci ko tsakiyar Najeriya, an ka cire bishiyoyin nan za ka bar wurin ya zamana ƙasa na zozaya, ruwan sama ya haƙa ramummuka, kaga har gidaje na rusawa. So barin itatuwan nan ko kuma sare su ba tare da an shuka su ba illa ce.
To mu shawarar ministan muhalli karibi na Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Usman Jibrin wanda nasara kuka ji a hira su da Sarfilu Gumel to nan fa dare ne karfe 3 da kwata na 30 na dare a nan Washington DC shirin kallabi da sakonnin ku duk suna tafe amma sai mun gama jin wannan shirin sashen Hausa ne na murya Amurka a birnin Washington DC kowace ce babbar bakuwar Maryam Dauda 20 ta na kallabi a yau
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau babbar bakuwar tamu ita ce Saratu Gidado wadda aka fi sani da suna da su a fina-finan Hausa. Da farko dai ta fara ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Ni ar asalin jihar Kano ce, bace ni Hausa Fulani kuma ina da iyali na kuma ni da tijuwa ce ina da shekaru na daidai gurgudu alhamdulillah. Na yi karatu zamani na boko zuwa diploma a Kaduna Polytechnic na gama kuma naje na certificate course a human psychology halayyar dan adam
eh
to kuma nayi karatun Qur'ani daidai gurgudo alhamdulillah
ashe har London ma kin yi zama
exactly har nayi sai work a BBC London
har aiki kin taba yi a BBC London kenan
eh nayi shirin amsoshin takardun ku ina amsawa ana yi tambayoyi akan abin da ya shafi harkar cikin office din BBC London
sashen sarki har na tsawon wani lokaci kika yi wannan aikin
wata tara ne naje ina makaranta kuma ina zuwa BBC ina dan wannan part time job
yaushe kika fara yin sana'a film
yarfin na fara ta a 2000 shine 2000 to film din farko da na fito shine ake cewa keleke wannan keleke shin daya nayi ni da margayya Amina Garba Allah ya ji kanta na fito a kawarta daga nan kuma sai Allah ya buda nake ta kira na ayyuka din nan
na samu masu sauraro ko kuma in ce masoyanki masu kallonki sun san ki da yawan fitowa a cikin fina-finan Hausa kamar na me kitihi ko me kisisi na kin iya goga rashin mutunci a film
lalle har ji kai sauri kika ce a film
na san wasu za su ringa yin tunani ko rayuwarki haka take a zahiri me zaki ce masu
to abinda zan gaya masu sauraro irin role din da na taka wato rawar da na taka ko kuma nake kan takawa tunda ban bari za a cikin Hausa film shine wasa ne ana yin shi ne da fadakarwa ta yi irin wannan rashin mutuncin da mutane suke ganin ina yi a cikin film wani ya faru labarin ya faru a wani waje saboda haka kai kuma inda kake ba anan ya faru ba unguwar da kake ko garin da kake to dan haka a wani gure to da aka ba mu labari to sai mu kuma sai mu film akai domin ka san ka kiyaye ga irin halin da yake faruwa da wayannan mata ko ga irin halin da yake faruwa da irin wannan mace da take ko kan kishi sananin kishi na hauka na shirme to shine da gaskiya masu sauraron san cewa dai acting nake ba gaskiya bane duk abin da nayi a cikin film
abin da ke ban mamaki ko yake burge ni shine yadda duk abin da aka saki ki fito a film kina yin shi kamar da gaske ta yaya kike yin haka
to kamar basira ce Allah ya bawo mutum natural gifted brain ki normally zaki ko su an sa sun ma ba za su iya din ba kai kuma maybe haka Allah yi ka da ma kokolwa ka ne daukar abu ce alhamdulillah to shi sai zaki ga idan an ban abu kamar gaske ina wahalar dan miki ko dan kishi ya zan ce haka nake kamar gaske zaka daura fuska ka sha kunu ka yi shi ba dariya ba wani abu ya dan kallo za a san mishi da sakon nan ya san cewar akwai kuma mata masu irin wannan mugunta
haka
ko a kwanan nan kin ga dai ya tuka yanar gizo abubuwa akan yadda kishiyoyi ke wa dan miji da uwarsa ta fata tabbas wanda bai da haƙi shi ma ganin shi a duniya amma zaka kai kishiyar uwar ta kama ina ruwan da to duk irin wannan kin ga zamu iya shirye film akai tunda ya faru da gaske duniya ta sani kiran da gaske duk wani mugun abu yana faruwa a rayuwa to shine mu kuma sai muke isar da sakon irin shi to amfanin yin film kenan abu ya faru a wata ƙasa wani gidi wani gari a isar wa da wanda ba a garin suke ba su sani domin su kiyaye ba wai dan su kalla su koya miki ba a'a dan a gani a kiyaye kishi ya ga abin da kake yi to ka kiyaye yaranka ya mutu tafi da ƴaƴanka addini ma ya ce a ba uwa ƴatta sai sun girma sannan sa da gidan ubansu
to kamar yanzu a misali a ce ka fito a matsayin mahaukaciya ko mahaukaci zaka bi dalla dalla bisa ga abin da aka rubuta maka ne a rubuce ko kuwa zaka tafi ka je ka karanci wani mahaukaci ne ko wata mahaukaciya kai ma sai kai amfani da basirarka kai wannan film din
eh to musamman mutun da mu da ma wi amateur you know duk wani halayya ta mahaukata kana tare su wasu ma a cikin gidan ku kila akwai wanda yake da shi
mahaukatan ba
ko wanda kuke eh ma hakatan akwai inda a unguwar ku ko a garin naku kana yawo a titi da sunan ka gani ya ma already ka riga ka sanya ya mahaukaci yake kuma mahaukatan iri iri ne akwai ne tsafta a makwalwar babu ita ba basira akwai kuma wanda ba tsaftar kuma ba basira ba makwalwar to gaskiya alhamdulillah mun san duk wannan da amma haka da an ce mana muna son a fito a mahaukaci kaza ko mahaukaci kaza sai kai acting din ka riga ka san ba shi an koya maka ba inda dama ana tare da su
masu sauraro anan kuma za mu ta sa'aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar ta mu Saratu Gidado da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
wani abu sai tsare to ga da take cewa wai kuna da kila kuna da mahaukaci a cikin gidanku na mamake jinci ta taba aikin jarida to mun gode kware Maryam zamu jira makon gobe mu je karshen wannan hira ta ku yanzu kan bari mu jira ayoyin wasun ku
Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America magana Habibu Adamu Albin ina son in kira ga jam'iyyar APC ta ƙasa don Allah don Annabi ta zo ta cinci jam'iyyar APC a jihar Kebbi saboda me saboda tana da hannun ƴan siyasa jaji hujja masu handama da babakiri da rubutu da zalunci da ƙarya yau da gobe
Assalamu alaikum DOM mai magana Alhaji ana gaisuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya to a yau zan bayyana ra'ayina ne akan faduwar darajar naira wanda Najeriya ta shiga halin kakanikaye da halin ni yaso kuma mutane sukan dauka kaman shugaba Buhari shine ya kawo wannan al'amari to ya kamata mutane su fahimci duniya wannan faduwar darajar naira ba Buhari bane ya kawo ta abu ne wanda ya shafi duniya ya shafi tsadar rayuwa amma ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari yayi taka tsantsan akan kudin Najeriya kuma ya nemi mutane masu ilimi wanda suka san menene yanda tattalin Najeriya zai habaka kuma ya kamata a ringa inganta noma da kiwo da sauran muhalli
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum alhamdulillah bayan bukukuwan hidimar sallah lafiya muna kara roƙo zuwa ga mai girma gwamnanmu Alhaji Ibrahim Gidan a bisa ganin zaman lafiya da muka samu mun yi sallah cikin walwala da ni'ima muna kara roƙo ya yi wa Allah da Annabi a tsara mana lokaci na zirga-zirgar ababen hawa irin ciki suna ce yanzu ƙarfe shida gaskiya jama'a suna takura na rashin abin hawa
to ma da lato sai kuma shirye-shiryenmu masu zuwa za ku ji ƙarin irin wannan ra'ayoyi yanzu bari mu da kurin Baba Yakubu ya ba mu labarin mu amma a takaice
Wakilan majalisar dokokin ƙasar Burtaniya sun kushewa mataki da Burtaniya da kuma Faransa suka ɗauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Gaddafi rahoton kwamitin musamman na majalisar Burtaniya akan harkokin wajen ƙasar ta ce rashin shiri bisa la'akari da abubuwan da za su biyo baya yana nufin Libya za ta shiga cikin wani rudani inda abokan adawa suke neman mulki da kuma yadda Kungiyar IS take samun mafaka a kasar. A nan Washington, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ƙara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabancin kasar shine yayin dalilin rigingimun da biyo bayan faduwar Gaddafi. Babban jami'in diplomasiya na kasar Philippines ya gargadi Amurka akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bil'adama, abinda yayi yasa kakakin fadar White House ya kira ga dukkan kasashe musamman kawayen Amurka da su mutunta haƙoƙin bil'adama da yake jawabi a fadar White House. Sakataren harkokin wajen Philippines Perfecto Yase ya kira da a girmama juna tsakanin ƙasarsa da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka. Ya ce Filipino ba mutane ba jajayen ƙananan 'yan uwan Amurka ba ne. Shugaban Ghana John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai mulki da dan takarar babban jam'iyyar adawa ta MPP Nana Adedankwa Akufo Addo da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa sun ɗauki takardu na shiga takara wanda hukumar zaɓe za ta shirya ranar 7 ga watan Disamba. Masu takarar majalisar dokoki su kuma sun fara ɗaukan takardun nasu.
To babarin da muka barki anan. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai can da rada. Mu da muku da shirinmu na ƙarfe 4 kenan wanda zai hada da duniyar Amurka na Mahmud Lado. Yanzu ka madadin dukkan ma'anan sashe wasu murar Amurka musamman shi Baba Yakubu Makeri da Solomon Abu da kuma injiniya din mu John Ali Mustafa Sakwato ne nake muku ban kwana ta da fatar a ƙara sauran lafiya sai anjima.